أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى أن من قيسوا تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddare haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin tarayya Federal Medical Center dake garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin a wannan yammaci na Juma'a 27 ga watan Dhulqa'ada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yake daidai da 16 ga watan 6 shekara ta 2023 16 ne ko 6 ne 16 ne ban kuskure ba ke in ba a mance ba a halkar da ta gabata mun karanta riwaya guda dangane da hadisar da ta faru ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na tsaga kirjinsa a halka ta 17 wannan za ta zama ita ce halka ta 18 mun kammala bayani kan shayar da shi da aka yi a ƙauyen Banu Sa'ad daga Halimatu Sa'adiyya wanda ya share kusan shekaru 3 a wata riwayar kuma shekaru 4 yana rayuwa a wannan kauye to a wannan kauyen ne hadisa ta tsaga kirji ta faru gare shi to kamar yadda bayani ya gabata a halkar da ta gabata dangane da bayani kan tsaga kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam riwayoyi ne guda 3 suka zo wanda malamai suka ce idan za a takaita da riwaya ɗaya kawai ba za ta fito ma da surar wannan tsaga kirjin cikakkiyar sura ba sai an hada riwayoyin gaba ɗaya riwayar da ya kawo mana cikin littafi da muka karanta ta makon da ya gabata riwaya ce da babban malamin tarihi Ibn al-Athir ya kawo cikin littafinsa Al-Kamil fi Tarih wanda zaka samu sashen riwayar a cikin littafin tarihi babba na Imam Tabari Imam Tabari yana da babban littafi na tarihi da ya kira shi da Tarikhul Rusul wal Muluk babban littafi ne kundi ne a bangaren tarihi Imam Tabari ya rasu shekara na 310 kaga a karni na 4 kenan ya rasu kenan yana cikin malaman farko-farko na tarihi to wannan riwayar da aka kawo mana cikin littafin nan na Nurul Yaqin wacce take bayyana tsaga kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam Imam Tabari ya kawo cikin littafin sa Tarikhut Tabari sannan Ibn al-Athir ya kawo a cikin littafin sa Al-Kamil fi Tarikh amma akwai riwaya da ta zo cikin Sahih Muslim riwayar Anas dan Malik Allah ya dade da shi sannan akwai riwaya mai tsayi wacce ta fi duka guda biyun nan wanda Ibn Kathir ya kawo ta cikin Al-Bidaya wa Nihaya riwayar Abu Nu'aym Abu Nu'aym shi ma yana cikin waɗanda suka yi rubutu a bangaren tarihin Annabi yana da dalailun nubuwa wanda ya shafi riwayoyi da suke da suke bayani kan mu'jizozi na Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisa ta tsaga kirjin mun karanta riwaya satin da ya gabata yanzu abin da ya rage mu karanta sauran riwayoyi guda biyu da riwayar Imam Muslim da kuma riwayar Abu Nu'aym da Ibn Kathir ya kawo ta cikin Al-Bidaya wa Nihaya din muka hada za su fito mana da surar tsaga kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi gabanin wannan akwai maudu'i mai muhimmanci da ke da alaka da shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam shine waɗanne darussa aka fita da su dangane da shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi a ƙauyen Banu Sa'ad. Malamai sun ce da darussa waɗanda suke masu tarin yawa, amma mu za mu takaita su guda uku saboda mu samu lokaci da za mu karanta riwayoyi da suka yi bayani kan tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam. Darasi na farko da malamai suka fitar ƙarƙashin shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙauyen Banu Sa'ad suka ce za mu fahimci cewa yana daga cikin al'ada na Larabawa, musamman wanda suke rayuwa a birane, su kai ƴaƴansu ƙauyuka don a shayar da su saboda fa'idoji guda huɗu. Al'ada, yana daga cikin al'ada na Larabawa, Larabawa da suke rayuwa a birane su kai ƴaƴansu shayarwa ƙauyuka saboda fa'idoji guda huɗu. Fa'ida ta farko, don su nisantar da ƴaƴan nasu daga cututtukan da ake iya kamuwa da su a birane. Mun san birane gurare ne na cunkoso, galibi kuma gunda aka samu cunkoso baya rabuwa da matsaloli, in ma ko na abubuwa na zamani ko kuma bola wanda zai iya haifar da kwari wanda za su iya cutar da ɗan adam, misali sauro. Wannan galibi an fi samunsa a birane, gurin da ake da cunkoso da bola da kwata da waye. To wannan yasa suke ɗiban ƴaƴansu daga birane su kai su ƙauyuka. In sun kai su ƙauyuka za su nisantar da su daga rashin lafiyar da galibi an fi kamuwa da shi a birane. Sannan kuma har ila yau ƙauye za ka tarar iskar da ake shaƙa tacacciyar iska ce, wanda ga bishiyoyi nan suna kaɗawa suna samar da sabbin iska da za a shaƙa. Saɓanin birane bishiyoyin masu yi ƙaranci. Sannan kuma akwai cunkoson mutane da kuma abubuwa na zamani wanda suke fidda hayaƙi wanda zai iya gurɓata iskar da za a shaƙa ɗin. Amma in a ƙauye ne za ka ga tacacciyar iska ake shaƙa. To wannan na daga cikin dalilai da ke sa Larabawa da suke rayuwa a birane su kai ƴaƴansu ƙauyuka don a shayar da su. Dalili na biyu da malamai suka ambata da ya sa Larabawa a wancan lokaci na birane suke kai ƴaƴansu ƙauyuka don a shayar da su, saboda yaro za ka ga ya taso mai nishaɗi, za ka ga yaro ya taso mai kuzari, za ka ga yaro ya taso mai cikakkiyar lafiya saboda irin iskar da yake shaƙa a inda yake rayuwa da kuma ƙarancin cunkoso da cuɗanya da mutane. To wannan dalili na biyu kenan da ya sa Larabawa suke kai ƴaƴansu ƙauyuka don a shayar da su. Dalili na uku, su koya wa yaro dogaro da kai, saboda su Larabawa suna gadara da wanda yake jarumi, ba sa son wanda yake matsoraci, saboda al'ada ce da suke tafiya a kai na gwabza yaƙi. To in ko za a yi yaƙi tsakanin ƙabilan nan da ƙabilan nan, kaga ana buƙatan a samu ƴaƴan ƙabilan nan sun taso jarumai wanda ba su da tsoro. To yaro kuma ba zai zama jarumi ba sai ya zama mai dogaro da kansa. To sai zamanto suna kai ƴaƴansu ƙauyuka don su nisantar da ƴaƴan nasu daga gata da tarairaya na iyaye da dangi, ta yanda za a kai shi cikin al'ummar da bai san su ba, su ma ba su san shi ba, sai a wayi gari ya taso cikin wannan al'umma. Yanzu in a gaban mahaifiyarsa yake da an taba shi zai kuka, ita kuwa yana kuka za ta bi kadinsa, mahaifiya ba ta so ta ji kukan ɗanta. To amma in a gaban wata yake, wannan kukan nasa ba zai taɓa zuciyarta ba, fitira ce, kuka na yaro yana taɓa zuciyar mahaifiya. To amma in ba ɗanta ba ne, ba zai mata tasiri ba. to sai a wayi gari tun yana kukan ba a kulawa har yazo ma yaga ba amfani kukan ana dukan sa ba mai rama masa to za a wayi gari yaga shi ma gware kwata wa kansa haƙƙin sa yanzu a gaban iyayensa ne duk abin da yaje yazo iyayensa ne za su tare masa amma in yana nesa da iyayen ba mai tare masa dole dolan sa ne ya tare wa kansa to wannan sai sa yaro ya taso jarimi ya taso mai dogaro da kansa baya dogaro da iyayensa ko danginsa ko yayunsa ya saba ya taso da dakakkiyar zuciya to in ya taso da dakakkiyar zuciya wannan sai sa shi ya zama jarumi idan ya zama jarumi ɗan kabilarsa sai su amfana da me da jarintarsa to wannan dalili na uku kenan da yasa larabawa in sun haifi ƴaƴansu basa shayar da su kuma basa bada shayar da su a cikin garin da suka haife su in birni ne har sai sun kai su ƙauyuka saboda su zamanto sun nisanta da su dan su zamanto masu dogaro da kawunansu sai dalilinsu na hudu tantagariyan larabci tataccen harshe na larabci a ƙauye ake samunsa a wancan lokacin in kana so ka samu asalin larabci al-arabiyyatul fusha to a wancan lokaci ka tafi ƙauye saboda birni akwai baki da suke shigowa wanda ba larabawa ba to idan suka shigo kuma dole hulɗa da mu'amala za ta hada su da larabawa wasu kuma za su zauna ma a ƙasar larabawa su ɗau lokaci mai tsayi su yi kokarin koyon larabcin to zaka tarabba basu kiyaye shi ba yanda shi balarabe zai kiyaye wani lokaci har furta harafi na larabci idan ba balarabe ba sai kaga ana samun matsala to idan ya zamanto cikin birni ne akwai laraba da wanda ba laraba ba ta yanda harshen larabcin ya tudanya da wasu harsuna sannan furta asalin larabcin ba zai yiwu ba a samu daga wanda ba balarabe ba ko a yanzu haka a cikin mu idan aka ce ka karanta kalma na larabci zaka ga in balarabe na sauraron ka zai ga kana kurakurai da yawa wajen fito da harufa na larabci ko a yanzu haka to sai ya zamanto idan yaro an bar shi ya taso zai taso da harshen da ba tataccen harshe ba in ya taso a birni sai su kai shi ƙauye in sun kai shi ƙauye can kuma iya al'araba ne ba mai zuwa ƙauye sai ɗan ƙauyen shi kuma ɗan ƙauyen balarabe ne to sai zamanto ya taso da tataccen harshe na larabci yanzu babban misali da zan buga mana ba ana cewa akwai anniya ba a larabci anniya abinda suke cewa anniya shine larabcin da ba na asali ba wanda ba za ka same shi cikin littafin ba yanzu abinda zai baka mamaki wannan larabcin ya mamaye larabawa asalin larabcin an kyale shi yanzu kana so ka samu asalin larabci sai ka tafi makaranta ko a kasashen larabawan kake sannan ma wasu wanda ba larabawan ba idan baka iya irin yaren da suke amfani da shi ba wanda ba asalin larabci ba dauka ake ma baka iya larabci ba yanzu misali kasar Saudiya waɗanda suke shigowa su yi aiki a kasar sun ninka asalin yan kasar ninkin ba ninkin gaba ɗaya ma aka ce ƴan ƙasan ba su fi 10% ba waɗanda suke shigowa su yi aiki da masu share-share da masu jan mota da masu karantarwa da masu da likitoci da nurse suna nan ba iyaka kusan sun ɗauki kashi 90 cikin 100 da ɗalibai wanda suke shiga ƙasan to sai aka wayi gari musamman waɗanda suke ayyuka na su jan mota su share-share yan Bangladesh to su kuma suna shigowa jahilai ba su san addini ba kuma ba su san larabci ba to sai aka wayi gari sun gurɓata harshen larabci kuma sai larabawan sai suka biye su sai ya zama yanzu asali in ka je ka ji irin larabcin da ake sai ba za ka ɗauka ma larabci ba ne ake wai wani ɗan Bangladesh ne suna ce masa Bangali ya samu wani ɗan Saudiya sai ce masa anta sayyara ana gasa yanzu me aka fahimta a wannan bayani anta sayyara an dai ji sayyara an san mota ce ana gasa wai abin da yake nufi kai ne mai mota ni kuma ni ne mai wanke mota fulus shuwaya shikenan an yi larabcin an gama wai kudin da zai bashi ba mai yawa bane dan kadan shine fulus shuwaya kuma shi ya fahimci me yake ne to haka idan ka je kasuwa zaka ga su ne ake sawa a shaguna idan asalin larabci kake ba zai fahimce ka saboda bai iya ba bai san asalin larabci ba to kaga abin da su larabawa a baya suka gudace sai zama in suka haifi dan su ba sa barin shi a birni saboda cudanya da mutane a birni za a wayi gari ya taso ba da asalin harshen larabci ba su kuma suna tattalin wannan harshe na larabci sai su kai ƴaƴansu ƙauyuka a shahid da su a ƙauyuka su taso da harshe wanda yake sosai na larabci na ƙauye ta yanda in sun zo birni dama koda sun zo sun tarar da gurɓacewar harshe a birni sun taso da asalin harshe na ƙauye tataccen harshe na larabci waɗannan dalilai guda hudu suka sanya larabawa suke kai ƴaƴansu ƙauyuka a shahid da su ba sa barin su a cikin birane fa'ida ta biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisa da muka karanta ko kissa da muka karanta ta shahid da annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙauyen Banu Sa'ad za mu fahimci tasirin tawakkali duk wanda ya yi tawakkali da Allah to Allah ya isan masa kamar ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan masa subhanahu wa ta'ala ko da ku ba musulmi bane in dai ka dogara ga Allah to Allah ya isan maka mu duba mu ga babban misali a gurin Halima da ita da mijinta gashi dai ba musulmai bane amma dogaransu da Allah subhanahu wa ta'ala da zuwa su dauki annabi sakamakon sun rasa abin shayarwa ban da shi suka dogara ga Allah sai Allah ya isa musu sai aka wayi gari duk wasu waɗanda suka je suka ɗebi ƴaƴan shayarwa su sun fi su rabautuwa saboda dama hikimar ɗaukan ɗan shayarwa ka fidda kanka daga matsi na rayuwa ka samarwa kanka abin masarufi da iyalan gidanka to su wannan shi ita shine babban manufar to sai zama duk wanda suka ɗebi ƴaƴan shayarwa ko da iyayensu mawadata ne abinda ita Halima da mijinta suka samu su waɗancan ba su samu saboda sun samu kansu cikin daula da ni'ima da albarka a cikin abincinsu albarka cikin dabbobinsu albarka cikin gidansu albarka cikin rayuwarsu me ya jawo musu wannan dogaro da suka yi da Allah subhanahu wa ta'ala wani lafazi mijinta ya yi ya ce la alaiki an taf'ali asallahu an yaja'ala lana fihi baraka ba matsala je kike dauki wannan dan ki dogara ga Allah akwai fatan Allah madaukakin sarki ya sanya albarka ga wannan dan da kowa ya guje masa wato ki annabi kenan dube da cewa shi maraya to kaga wannan zai nuna mana cewa matukar bawaye dogara ga Allah subhanahu wataala ko shakka babu Allah ya isan masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law annakum tawakkaltum ala Allahi hakka tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayyib taghdu khimasan wa taruhu bitana nabi yace da a ce dukkanku ku al'ummarsa za ku dogara ga Allah subhanahu wataala ku ji cewa arzikinku yana gurin Allah ba wanda ya isa ya ci arzikinka yana nan Allah ya keɓe shi ga gare ka kai kai kadai da mutum zai ji haka a ransa to da Allah ya azurta dukkan bayinsa kamar yadda yake azurta tsuntsaye tsuntsun zai zo ya kwana a cikin gurin kwanansa keji ne a saman bishiya ne gurin da ya saba kwana zai kwana gobe kuma in gari ya waye ba shi da abincin safe kuma bai tanadi ba sannan kuma bai san ina zai je ya samu wannan abincin ba kawai in gari ya waye zai fura ya tafi neman abincin ya san Allah zai azurta shi kuma in ya je ya wuni zai dawo kaga cikinsa a cike hankalinsa kuma a kwance bai tanadin abin da zai ci gobe da safe ba bai tanadin wanda zai ci da rana ba bai tanadin wanda zai ci da yamma ba kuma zai kwanta hankalinsa a kwance ya baccinsa in gari ya waye ba shi da abin da zai ci zai fita ya san Allah zai azurta shi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce mu ma bayin Allah za mu yi tawakkali irin na tsuntsu mu dogara ga Allah mu ji cewa arzikin mu na gurin Allah subhanahu wataala to da Allah madaukakin sarki ya azurta mu kamar yanda yake azurta tsuntsu tsuntsu zai wayi gari ya fita cikin sa a tatse ba komai da yamma in ya da zaka ganshi kulkul ya koshi kuma kullum haka yake baya tanadin abin da zai ci kuma in gari ya waye bai san ina zai je ya nemi abin da zai ci ba kawai zai fita inda Allah ya kada shi ya je nan zai je ya samu arzikin sa ya je ya dawo to wannan zai nuna mana muhimmanci da kuma tasirin tawakkali ga Allah subhanahu wataala fa'ida ta karshe da zamu karkare akan ta zamu fahimci cewa Allah madaukakin sarki ya sanya wa annabinsa albarka tun ma gabanin ya zama manzo Nabi sallallahu alaihi wasallam tun haihuwarsa aka haife shi da albarkar sa da Allah madaukakin sarki ya sanya masa tun gabanin ya zama manzo to shi yasa cikin ikon Allah a duk inda annabi yake rayuwa zaka ga akwai canji a wannan rayuwar gurin shi karan kansa zaka ga akwai canji kamar yadda zamu zo mu gani nan gaba to dangane da hadisar tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda muka yi bayani cewa riwayoyi ne guda uku riwaya ta farko mun karanta ta satin da ya gabata riwayar ibnu al-athir da ya kawo ta cikin al-kamil ita ce mawallafin wannan littafi na nurul yaqin ya kawo ta a cikin wannan littafi to akwai riwaya ta biyu riwayar imamu muslim Allah masa rahama wacce aka samu ta daga Anas dan Malik Allah ya yarda shi Anas yake bada labari yanzu Anas da zai bada labarin abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana dan shekara uku ko dan shekara hudu ba tare da ya ce annabi ne ya bashi labari ba ta yaya za a yi Anas ya samu wannan labari alhali lokacin shi ma baya duniya Anas dan Malik tunda Anas dan Malik an kawo shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya hijira daga Makka ya dawo Madina yana dan shekara goma annabi kuma lokacin da ya hijira daga Makka ya dawo Madina shekaransa 53 kai kenan ratan da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da Anas dan Malik bai gaza shekara 45 ba to kaga idan an ce annabi yana dan shekara uku wannan abun ya faru kuma sai gashi Anas yana ba mu labari sannan kuma bai ce annabi ne ya bashi labari ba to taya za a yi Anas ya samu wannan labari na abin da ya faru da annabi yana dan shekara uku ko yana dan shekara hudu malamai suka ce idan sahabi ya ba da labarin abinda bai kamata a ce ya sani ba sai ta hanyar annabi ko da bai ce annabin ne gaya masa ba wannan labarin da ya bari zai ɗauki hukuncin annabi ne gaya masa yanzu misali sahabi ya ba da labarin wuta ya ba da labarin aljanna ya je ya ga wuta ne ko ya je ya ga aljanna annabi da ya je ya ga wuta kuma ya ga aljanna sahabi kuma bai je ya ga wuta ba bai ga aljanna sai ba da labarin wuta ya ba da labarin aljanna ya ba da labarin tashin kiyama kuma ba tare da ya ce annabi ne ya bashi labari ba ya da ya tsaya kawai ya yi bayani malamai suka ce wannan labari da ya bayar yana da hukuncin annabi ne ya gaya masa ko da ku bai ce annabi ne ya gaya masa ba saboda su sahabban annabi dukkansu adilai ne kuma duk maganar da suka faɗi babu tantama a ciki saboda Allah ya musu shaida wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan wannan shaida ne Allah ya musu cewa ba makaryaci cikin su shi yasa koda an samu riwaya ta sahabi wanda ba a san sahabin ba anna rajulan min ashabin nabi qala wani mutum cikin sahabban annabi ya ce kaza da kaza to wannan riwayar ba a da kokonto kan ingancin ta saboda ba a san sahabi ba amma cikin jerin mazajen hadisin idan wani ne ba a san shi ba cikin su majhul zai iya bada illa wa riwaya za a iya cewa riwayar ba ingantacciya bace amma in ya zama sahabi ne ba a san shi ba ba wani tasiri da zai wa riwayar na illa ko rashin inganci saboda me saboda sahabban annabi sun samu garanti sun samu shaida sun samu certificate daga gurin Allah subhanahu wataala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan Allah ya ce haka nan muka sanya ku al'umma wanda suke adilai da su Allah yake magana da mu koda mu mun shiga ciki suwa ya kamata su fara shiga a matakin farko wanda suke rayu lokacin da aka saukar da aya sahabban annabi kenan da su Allah yake magana in mu mun shiga zamu shiga ne a mataki na biyu Anas bin Malik yake bada labari akan annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atahu jibril lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo masa a wannan riwayar ta Imam Muslim ba a bayyana mana a ina ne ya zo masa ba amma riwayar da muka karanta satin da ya gabata an bayyana mana inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanda aka zo masa amma anan riwayar ba a bayyana mana ba shi yasa muka ce riwayoyin in an hada su sashe zai kammala sashe yace atahu jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilman malaika jibril ya zo masa alhali shi yana wasa tare da kananin yara sa'o'insa fa akhadahu malaika jibril sai kama annabi sallallahu alaihi wasallam fa sara'ahu sai kwantar da annabi sallallahu alaihi wasallam fa shaqqa an qalbihi sai tsaga kirjinsa fastakhraja alqalba sai ya fitar da zuciya annabi da ya tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam sai fitar da zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam fastakhraja minhu alaqatan cikin wannan zuciyar ta annabi sai malaika jibril ya fitar da gudan jini sai ya zubar da shi faqala lokacin da ya fitar da gudan jinin gabanin ya zubar sai yake cewa hadha habbu shaytani min wannan shine rabon shaydan daga gare ka kenan yanzu an cire rabon shaydan daga zuciya annabi shaydan yanzu ba shi da rabo a zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam da ya cire wannan gudan jini daga zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace hadha habbu shaytani min wannan shine rabon shaydan daga gare ka a wata riwayar hadha maghmazu shaytani minka wannan shine cankan shaydan a gare ka shaydan yakan canki zuciyan bawa to shi yanzu abinda zai sa shaydan ya canki zuciyarsa an cire masa shi kenan shaydan ba shi da ikon ya canki zuciyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to bayan malaika jibril ya cire wannan gudan jini yayar thumma ghasalahu fi tistin min dhahabin dima'i zamzam sai sanya wannan zuciya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ta cikin wani baho baho na zinari yana dauke da ruwan zamzam ya sanya zuciya annabi sai ya wanke ta malaika jibril thumma la'amahu sai ya dinke wannan zuciyar kenan gabanin ya fidda gudan jinin sai da ya tsaga zuciyar da ya tsaga ta ya fidda gudan jinin ya nuna annabi ya ce wannan shine rabon shaydan gare ka sai ya yar ya sanya zuciyar cikin baho na zinari dauke da ruwan zamzam ya wanke ta bayan ya wanke thumma la'amahu sai ya dinke wannan zuciyar ta annabi thumma a'adahu fi makani sai mayar da zuciyar a inda take a inda take inda ya dauko take ne sai ya dinke kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam to a dai wannan lokaci yaran da suke wasa da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga abin da ya faru sai suka tsorita Anas bin Malik yace waja'al ghilman yas'auna ila ummihi sai yara suka ruga da gudu suka je gurin mahaifiya annabi wacce ce mahaifiya annabi ta shayarwa Halimatu Sadiya tunda ai yana kauyanta wannan abu ya faru da shi kenan ba mahaifiyarsa ta haihuwa ba mahaifiyarsa ta shayarwa suka ruga da gudu zuwa gurin mahaifiyarsa ta shayarwa faqalu da suka je gare ta sai suke ce mata inna muhammadan qad qutil ay muhammadu kam yau an kashe shi tunda kaga an kwantar da mutum an farka kirjinsa an ciro zuciyarsa an yanka ta aikace wannan ka ai an gama da shi shi kan ya mutu sai wani wannan yasa mahaifiyar tasa da mahaifinsa na shayarwa suka fito hankalinsa a tashe saboda amana ne annabi sallallahu alaihi wasallam a hannunsa fastaqbaluhu sun taho za su zo su ga me ke faruwa sai suka haɗu da annabi shi kuma yana komawa gida wa huwa muntaqi'ul lawn suka ga can fuska annabi ta canja launinsa ya canja kaman alamu ya jikkata ka san an yi tiyata mutum zaka gan an fito da shi yanayin sa ya canja ya jikkata to haka shi ma annabi ai kaman yanzu tiyata aka masa to sai suka ga yanayin sa ya canja launin sa ya canza fiskar sa ta canja wannan ita ce riwayar Imam Muslim wacce Anas bin Malik ya kawo ta Anas yake cewa wa kad kuntu ara athar al makhita fi sadri Anas yace ni a yanzu hakan nan ina ganin gurbin dinkin da aka yi wa annabi a kirjinsa yanka kirjin da aka yi ai kaga an mayar an dinki to yana ga gurbin wannan dinki wato akwai tabon dinkin yana nan bai gushe ba a kirjin annabi gashi dai tun yana karami aka masa to amma ya girma da shi wannan tabon yana tare da shi wannan riwayar ta Anas bin Malik ta zo takaitacciya kuma riwayar ta nuna mala'ika jibrilu ne yayi wannan aiki to riwaya ta ƙarshe riwayar Abu Nu'aym wanda Ibn Kathir ya kawo ta cikin al-bidaya wa nihaya Imam Adh-Dhahabi ya inganta riwaya nassin ta ita kuma wannan riwayar ita ce kamar haka annabi ne da kansa yake bada labari wannan riwayar Anas ne bada labari wannan riwayar kuma ta Abu Nu'aym annabi da kansa ne bada labari yace kanat hadinati min bani Sa'd bin Bakr annabi yace shayar da ni ya kasance a cikin kabilar Banu Sa'd bin Bakr wato kabila Halimatu Sa'diyya fantalaktu ana wa ibnul laha fi buhumin lana yace to lokacin da aka kammala shayar da ni na dan fara tasawa da ni da sa'ana sai muka fita bayan gidaje tare da kananun dabbobin muka fita kiyon su inji annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari yace walam na akhud ma'ana zadan lokacin da muka fita kiyon dabbobi ba mu fita da guzuri ba ba guzuri tare da su ba su da kalace a hannun su idan rana ta yi ba abin da za su ci kuma bisa al'ada in an fita kiyo tun farar safiya ba a komawa sai la'asar sakani haka ita ce al'ada kiyo a cikin larabawa ko a yanzu ma za ka ga makiyaya haka suke in sun fita kiyo farar safiya ba sa komawa sai la'asar sakani irin a ce karfe 5 ko 5 da rabi to sun fita babu abin da za su ci abincin rana kenan fa qultu annabi yace sai na ce ya akhi idhhab fa'tina bi zadin min indi ummina sai ce wa dan uwansa na shayarwa wanda Halimatu Sa'diyya ta shayar da su tare da shi da annabi sai ya ce masa kai dan uwana dan uwansa na shayarwa ke je ka gurin mamanmu mamar annabi na shayarwa ka taho mana da abincinmu abin guzurinmu tunda za mu wuni a gurin kiyo ba za mu koma gida ba sai yamma to je ka taho mana da guzurinmu fantalaka akhi annabi yace sai wannan dan uwana waye tafi zai je ya taho mana da abin guzurinmu wa makattu inda albuhu ni kuma sai na zauna a gurin dabbobin ina kula da su fa aqbala ta'irani abyadani yace ana haka ina cikin kula da dabbobi suna kiyo can sai na ga wasu tsuntsaye guda biyu farare kaman hankaki sun nufato inda nake zaune lokacin da waɗannan tsuntsaye suka iso inda nake faqala ahaduhuma li sahibihi sai ɗaya daga cikin tsuntsayen nan ya ce wa ɗan uwansa a huwa huwa wannan shine tsuntsu ɗaya yana nuna ni yana tambayan ɗaya tsuntsun cewa wannan shine faqala sai wannan tsuntsu da ake tambaya sai ya ce na'am farai shine fa aqbala yabtadirani sai suka nufato ni kowa yana gaggawan isowa gare ni inji annabi shi dai yana kallon ikon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da wannan tsuntsaye guda biyu suka iso inda nake zaune fa akhadhani sai suka kama ni fa batahani lil kafa sai suka kwantar da ni rigingine kaina yana kallon fuskata tana kallon sama gadon bayana na kwance a ƙasa inji annabi sallallahu alaihi wasallam fashaqqa batani sai suka tsaga ciki na a riwayar Anas dan Malik ya bayyana cewa kirji aka tsaga wannan riwayar kuma ta Abu Nu'aym annabi yace sai suka tsaga cikin sa in ba amince ba riwayar da muka karanta satin da ya gabata shi ma ciki aka ambata cewa sai suka tsaga ciki na inji annabi kenan annabi yana kula da abin da ake har tsaga cikin nasa da ake di yana kula yana cikin hayyacin sa yace fa shaqqa batani sai suka tsaga ciki na thumma istakhraja qalbi sai suka fito da zuciyata duk annabi yana kallon abin da suke yi fa shaqqahu sai suka tsaga wannan zuciyar tawa fa akhraja minhu alaqataini sawadaini saudawaini annabi yace sai suka fitar da gudan jini guda biyu bakake daga zuciyata fa qala ahaduhuma li sahibihi sai ɗaya daga cikin waɗannan tsuntsayen yace wa dan uwansa itini bima ifalji je ka zo mun da kankara ruwan kankara ɗaya daga cikin tsuntsayen yace wa ɗaya daga cikin dan uwansa je ka zo mun da ruwan kankara ma'ana je ka zo mun da kankara ruwa wanda ya zama kankara ya daskai bayan sun fidda zuciyar sun tsaga ta sun fitar da gudan jini guda biyu bakake sai ɗaya daga cikin tsuntsayen yace wa dan uwansa je ka zo mun da kankara sai je zo masa da kankaran da yazo da shi fa ghasala bihi jawfi sai suka wanke zuciyar da wannan kankaran kuma suka wanke cikin ciki na da wannan kankaran thumma qala sai wannan tsuntsun da zuciya annabi ke hannunsa ya ƙara cewa dan uwansa itini bima ibardi je ka zo mun da ruwan raba ma'ana ka zo mun da raba raba yana da sanyi shi yasa aka kira shi da albar ghasilni min khataaya bil ma'i wal thalji wal barad daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yana cewa ya ubangiji ka wanke ni daga zunubaina da me ubangiji zai wanke shi daga zunubansa ya wanke shi da ruwa da kankara da raba bart shine raba to shine ɗaya daga cikin tsuntsayen ya ce wa ɗaya zo mun da ruwan raba raba kuma yana da sanyi sai ya zo da shi da ya zo da shi fa ghasala bihi qalbi sai suka wanke zuciyata da wannan ruwa na raba thumma qala sai har ila yau shi tsuntsun dai wanda zuciya annabi take hannunsa yasa ake cewa dan uwansa itini bis sakina je ka zo mun da nutsuwa da kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a da taushin hali da sauƙin hali da sauƙin mu'amala je ka zo mun da su sai je zo da su hakan nan ga sunan dai annabi ba zai gansu ba amma shi ya san me ya riko fadar hakikan sai ya watsa nutsuwan a cikin zuciyata ya watsa nutsuwan cikin zuciya annabi kake nan annabi zuciyarsa tana dofane da nutsuwarta tana dofane da kyakkyawan mu'amalanta da sautin halinta da taushin halinta yace fadar hakikan sai ya watsa wannan nutsuwar a cikin zuciyata thumma qala ahaduhuma li sahibihi sai ɗaya daga cikin tsuntsayen nan ya ce wa ɗan uwansa khattihi ɗinke wannan zuciyar in ka ɗinke ta ka maida ita gurinta sannan kuma ka ɗinke cikin nasa fa khatahu sai ɗinke zuciyar tunda dama an tsaga zuciyar an fidda gudan jini guda biyu sai ɗinke zuciyar ya maida ita gurbinta sannan ya ɗinke cikin nasa wa khatama ala qalbi bi khatamin nubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai suka sanya stamp na annabta jikin zuciyata gabanin su mayar da ita gurbinta su dinke fa qala ahaduhuma li sahibihi sai ɗaya daga cikin tsuntsayen nan ya ce wa ɗan uwansa ij'alhu fi kiffa sanya annabi sallallahu alaihi wasallam a bangare daya na mizani aka zo da mizani mai bangarori guda biyu ma'auni kenan sai ya ce ka sanya annabi a bangare guda sai ya sanya shi ya ce waje alfan min ummati fi kiffa ka ɗebo mutum dubu cikin al'ummarsa ka sanya su a bangare guda sai ya ɗebo su sai ya sanya su a bangare guda annabi yana bangare guda mutum dubu cikin al'ummarsa suna bangare guda annabi yace fa idza ana anzuru ila al-alf annabi yace sai gashi ina ganin mutane guda dubu fauti asmana ashfaqu an yakhira alayya ba'du yace ina tsoron kar wasu su fado kaina su halaka ni annabi yace gashi ne yana ganin mutun dubu cikin al'ummarsa an sanya su a wannan bangaren shi kuma an sanya shi a wannan bangaren har yana tsoron kar wasu daga cikin dubun nan su fado kansa su halaka shi faqala sai dai daga cikin su yace law anna ummatahu wuzinat bihi lamala bihi da a ce dukkan al'ummarsa al'umma annabi ke za a auna su da annabi a sa al'umma annabi a wannan bangare na mizani ma'auni shi kuma a sa shi a wannan bangare da annabi ya rinjaye su kenan nauyin annabi ya fi nauyin al'ummarsa gaba daya al'ummarsa fa ba mutum dubu bane ba dubu dari bane ba miliyan bane dukan mu al'ummarsa ne sun lokacin da aka aiko shi har ai tashin kiyama da al'ummarsa ne sannan kuma karkace al'umma annabi iya musulmai ne har yahudu al'ummarsa ce har nasara al'umma annabi al'umma annabi sun kasu kashi biyu akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba bayan aiko annabi duk wani mahaluki da ke rayuwa ban kasa yana cikin al'ummarsa duk wani mahaluki na duniya yana cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ga annabi sayyidina Umar da wasu takaddu na at-taura a hannunsa yana karanta su yace ya Umar wannan fa yace ya rasulullah wasu takaddu ne na at-taura na gani sun burge ni nake karantawa annabi sai bai ji dadin abun ba sai yake mai da martani wa sayyidina Umar yace abu tahawwukuna ibn al-khattab yace shin yanzu abun da nazo muku da shi na al-qur'ani kun rena shi ne ya kai dan kafa yace wallahi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannunsa shine Allah ke ya rantse da Allah yace law anna Musa hayyun ma wasi'ahu illa tibai da a ce Musa yana raye ba abin da zai hana shi ya bi ne ya zama cikin al'ummata ka kenan bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam duma halukin da ke rayuwa ban kasa yana cikin al'umma annabi koda bai karbi addinin da annabi yazo da shi ba sallallahu alaihi wasallam ka kenan al'umma annabi tana da yawa sosai to da za a sanya dukkan al'umma annabi a bangare guda na ma'auni a sanya annabi shi kadai a bangare guda na ma'auni annabi zai rinjaye su annabi yace thumma talaka wadannan in tsaye guda biyu ba sun kammala aikin su sai suka juya suka tafi fatarakani suka kyale ni wa fariqtu farqan shadida wannan yasa na firgita mai tsanani inji annabi yanda suka zo suka kwantar da ni ban san su ba gashi ba su jinsi na ba su ba mutane ba tsuntsaye kuma sun tsaga ciki na sun fidda zuciyata sun tsaga ta sun fidda gudan jini sun ce rabon shaytan to wannan ya tsorata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yace thumma talabtu ila ummi sai na juya na koma zuwa gurin mahaifiyata mahaifiyarsa ta shayar fa akhbartuha billadhi laqitu na ba ta labarin abin da na hadu da shi fa ashfaqat alayya sai ta tausaya mu sannan kuma ta ji tsoron kar fa aje tsuntsayen nan da na gani aljanu ne suka zo suka shafe ni wannan yasa sai ta yi yanke shawarin ta dauki annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ta mayar da shi gurin mahaifiyarsa farahalat ba'iran laha wannan yasa ta shirya raƙuminta wa hamalatni ta dauke ni akan wannan raƙumi nata wa rakibat khalfi ta zauna a bayana ni kuma ta sanya ni a gabanta hatta balagna ila ummi har muka isa zuwa gurin mahaifiyata mahaifiyarsa da ta haife shi ke lokacin da suka isa sai Halima take cewa mahaifiyar addaitu amanati wa dimmati ga amanar da kika bani na isar miki da kayanki kamar yadda kika bani na dawo da shi hannun karba hannun mayarwa anan sai ta kwashe labarin abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam ita Halima sai ta bawa mahaifiyar annabi mahaifiyar annabi sai ta ce to ai wannan bai firgita ni ba wannan bai tsorita ni ba saboda lokacin da na haife shi naga haske ya fito gare ni yaje ya haskaka manya-manyan benaye na yankin Sham. Saboda haka mutum ne wanda yaro ne wanda yake da girman sha'ani, duk abin da zai faru da shi ba zai iya cutar da shi ba, inji mahaifiyarsa da ta haife shi. Tace in ke Halima kin tsorita, ni ban tsorita ba, abin da ya faru da shi ina fata alheri, inji mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce karshen riwayar Abu Nu'aym. Idan mun duba mun gani wannan riwayar, zamu ga tafi riwayar Muslim wanda Anas ibn Malik ya ba mu labari, sannan zamu ga akwai ƴan bambance-bambance kaɗan. Na farko, a riwayar Imam Muslim an bayyana cewa ƙirjin Annabi aka tsaga, amma a wannan riwaya ta Abu Nu'aym an bayyana mana cewa cikinsa aka tsaga. Kamar yadda muka karanta cikin wannan littafi, an bayyana mana cewa cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tsaga, riwayar Ibn al-Athir wacce ta zo a cikin Al-Kamil fi Tarikh. To abin tambaya a nan, wanne ne za a rinjayar kan ɗan uwansa, ko kuma ya za mu yi mu haɗa riwayoyin mu yi amfani da su? Wannan riwayar da muka kammala karatunta a yanzu ta Abu Nu'aym ibn Kathir ya kawo ta cikin Al-Bidaya wa Nihaya, an bayyana cewa cikin Annabi aka tsaga. Riwayar Anas ɗan Malik kuma wacce ta zo cikin Sahihu Muslim, an bayyana cewa ƙirjinsa aka tsaga. To ya za mu yi mu haɗa riwayoyin mu yi amfani da su, ko kuma ya za mu yi mu rinjayar da ɗaya a kan ɗaya cikin waɗannan riwayoyi guda biyu? Ko kana da amsa? Riwaya ɗaya ta nuna ƙirjinsa aka tsaga, ɗaya kuma ta nuna cikinsa. To amma wannan tambayar za ta ba mu amsa. Zuciya a ina take? A ciki take ko a ƙirji? To kage wannan riwaya kuma ta ce an tsaga cikinsa, an fito da zuciyarsa, ka yake nan ƙirjinsa aka tsaga, tunda zuciya ba a ciki take ba, a ƙirji take. Sannan kuma abin da yake ƙasan makogoro zuwa saman mara, ai da za a iya ce masa cikin ciki ne, abubuwan da suke ciki ba ana ce musu kayan ciki ba, ana kiransu kayan ciki, su huhu, su hanta, su ƙoda, su zuciya, duk ana ce musu kayan ciki. To shi yasa suka kira wannan guri da ciki, amma hakikaninsa ƙirji ne, ba ciki ba. Wannan bambanci na farko kenan. Kaga anan za mu iya haɗa abu mu fahimta cewar ciki da ake nufi anan, ana nufin ciki na gaba ɗaya, tunda za a iya cewa daga saman ƙasan maƙogoro zuwa saman mara duka za a iya cewa ciki, abubuwan da suke ciki ana kiransu da kayan ciki kenan. Ko ƙirjin aka tsaga, za a iya cewa an tsaga ciki. To sai bambanci na biyu, riwayar Anas ɗan Malik ya ta bayyana mana cewar mala'ika Jibrilu ne ya zo ya kama Annabi ya tsaga ƙirjinsa ya fidda zuciyarsa. Amma wannan riwaya da muka karanta an bayyana mana cewar tsuntsaye ne guda biyu suka zo suka kama Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka kwantar da shi a rigingine, suka tsaga cikinsa, suka fidda zuciyarsa. To wannan kuma ya za mu yi mu haɗa su? Kaga riwayar Anas ɗan Malik an bayyana cewa mala'ika Jibrilu ne ya zo, wannan kuma riwayar Abu Nu'aym an bayyana mana cewar tsuntsaye ne guda biyu suka zo farare, suka kama Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka kwantar da shi a gadon bayansa, suka tsaga ƙirjinsa, suka fidda zuciyarsa. Ya za mu yi mu haɗa riwayoyin guda biyu mu yi amfani da su? Akwai bayani? Na'am. Zai iya fitowa a sukwan tsuntsaye sosai. To amma wannan amsar ta yi kwarai da gaske. To amma a riwayar Anas ɗan Malik ya ce mala'ika Jibrilu, kaga shi kaɗai. Nan kuma riwayar Abu Nu'aym ya ce tsuntsaye guda biyu sun zo sun kama shi, sun kwantar da shi rigingine. Can kuma riwayar Anas ɗan Malik ya nuna Jibrilu ne ya zo ya kama shi, ya kwantar da shi, ya tsaga kirjinsa, ya fidda zuciyarsa, ya fidda gudan jini. Kaga amsa na farko za mu iya cewa mala'ika zai iya zuwa a surata ta tsuntsu. Allah ba su wannan ikon, sukan zo a surata mutum. Tunda sautari da dama mala'ika Jibrilu in zai zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo masa a surata Dihya al-Kalbi, ɗaya daga cikin sahabbansa. Annabi wata ran suna zaune da shi da Ummu Salama, sai mala'ika Jibrilu ya zo ga Annabi, suka yi maganarsa suka kare. Bayan ya tafi, sai Annabi yake tambayan Ummu Salama, ya ce wannan wanda ya zo da gurina muka yi magana kina ga wane ne? Sai ta ce Dihyatul Kalbi mana, sahabi ne na Annabi. To sai da ta ji Annabi yana bayanin sakon da Jibrilu ya zo da shi, a nan ne ta fahimci cewa Jibrilu ne ya zo da sura ce irin ta mutum. Mutum ɗin ma cikin sahabban Annabi wanda ake kiransa Dihyatul Kalbi, sautari da dama yakan zo da irin wannan sura. In mun duba hadisi na biyu cikin arba'un nawawiyya, hadisin Umar ɗan Khattab Allah ya dade shi, ya ce bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alayhi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Yace wata rana mun kasance muna zaune a gurin manzon Allah sallallahu alayhi wasallam, sai ga wani mutum ya bullo mai matsanancin farin tufafi, tufafin safari kal kamar yanzu ne ya fito daga gidansa, gashin sa baki kin kamar yanzu ya yi wanka ya munke shi da mai. Amma abun ban mamaki, wala ya'rifuhu minna ahad, cikin mu babu tun ɗaya da ya san shi. Kaga da akwai wanda ya san shi za a ce eh yanzu nan yayi wanka a gidansa ya sa kaya ya murke kansa da mai, amma ba wanda ya san shi. Ya kamata ya zama baƙo tunda ba wanda ya san shi. To amma kuma wani abun ban mamaki na biyu, wala yura la yura alaihi atharu safar, in baƙo ne ya kamata a ganshi da alama ta baƙo. Misali a ga alama ta gajiya ta tare da shi ko kuma jikkata. To amma duk ba wannan, yana cikin nishadinsa kamar yanzu nan ya tashi daga bacci wanka a gidansa ya fito, kuma ba wanda ya san mu cikinsa. To wannan ya daure musu kai. To yazo yazo ya ta tambayan Annabi, Annabi yana bashi labari. Bayan ya kammala ya tashi ya tafi, sai Annabi ya ce ya Umar atadri man isa'il, ya Umar ka san waye yazo yake mu waɗannan tambayoyi? Umar ya ce sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su suka fi sani, ma'ana Umar bai sani ba. Sai Annabi ya ce innahu jibril, ai mala'ika jibril. Kaga anan yazo da surar mutumin da ba a san shi ba. To kaga kenan mala'iku sukan iya canja halittar su ta mala'ika su zo da wata sura daban. Shi yasa sautari da dama in za su zo Annabi yana tare da wani, kuma za su zo Annabi su bayyana, malamai suka ce ba su cika bayyana da siffar su ta mala'iku ba, saboda inda za su bayyana da siffar su ta mala'iku dan adam ya gansu zai gigice ya dimauci. Annabi shi dai Allah ya nuna masa mala'ika Jibrilu da halittarsa ta mala'ika Jibrilu. Annabi ya gan shi da fukafukai guda 600 ya rufe sararin samaniya gaba daya. To amma in za su zo a zahiri da sura ta zahiri wanda suke tare da Annabi su gansu, ba sa zuwa da sura ta mala'ika, sai dai su zo da sura ta mutum ko kuma sura ta tsuntsu ko wani daban, kamar yadda aka bayyana cikin wannan riwaya. To yanzu inda muke da ishkali guri ɗaya ne. Riwayar Anas ɗan Malik ta bayyana mana cewar mala'ika Jibrilu ne zai wannan aikin. Riwayar Abu Nu'aym ta bayyana mana cewar tsuntsaye guda biyu su suka zo suka yi wannan aikin. A tsuntsaye guda biyu nan ko tantama babu mala'iku ne. To amma ya za mu yi mu haɗa riwayoyin nan guda biyu, riwayar da ta nuna mala'ika Jibrilu ne ya zo ya yi da riwayar da ta nuna cewa mala'iku biyu ne suka zo suka yi a sura ko siffa ta tsuntsaye, ya za mu yi mu haɗa su? Na wannan amsar taka ta yi yace riwayar Anas dan Malik riwaya ce mujmal wato riwaya ce da ta zo dunkulalliya kawai ta bayyana wanda ya aike ni wannan kuma ba nuna cewa shi kadai yazo to kaga in mun zo riwayar Abu Nu'aym din ma ai mutun ɗaya ne yake aikin ɗaya kuma na taimaka masa kamar likita ne da nurse likita yana aikin tiyata nurse yana miko masa aska yana kaza amma an tashi waye za a ce yayi tiyatar likita ne amma kuma ba shi kadai fa yayi ba yana tare da nurse nurse din ba ta kilba ɗaya ba ba biyu ba to amma an tashi sai a ce likita wane ya masa aiki kamar haka ne kaga a can kawai an ambaci wanda ya aiki ne nan kuma sai aka ambaci har wanda ya taimaka aka yi aikin ɗaya mala'ika kenan mala'ika jibrilu ba shi kadai ya taho ba ya taho da wani mala'ika daban wanda shi wannan mala'ikan yana taimaka masa ya ce masa kawo mun kankara ya kawo kawo mun raba ya kawo kawo baho da ruwan zamzam bahon dinari ya kawo shi kuma yana ta aiki sannan da aka zo sai ya ce masa dinki kaza yi kaza yi kaza yi kaza kaga kenan ayyukan da likitoci suke ya samu asali a wannan gaba wanda kuma zaka ga san irin da likitocin kawo mun kaza yi kaza gyara kaza wanke kaza dauke kaza duk dai mala'ika jibrilu shi yayi ta yin waɗannan abubuwa wannan a takaice shine hadisa da ita ce hadisa da ta faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kauyen banu sa'ad na tsaga kirjinsa da fidda zuciyarsa da tsagata da fitar da gudan jini guda biyu sannan aka wanke wannan zuciya da kankara aka wanke ta da raba aka wanke ta da ruwan zamzam a cikin baho na zinari sannan aka dinke zuciyar aka maida ita gurbinta aka dinke irjin annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara uku wata riwaya ta ce yana dan shekara hudu dalilin da yasa Halimatu Sa'diya ta maida shi gurin mahaifiyarsa ce to bayan wannan hadisa ta tsaga kirjin annabi yana dan shekara uku ko hudu riwayar Imamu Ahmad ta bayyana cewa san da ya kai shekara goma nan ma wannan hadisa ta maimaita an sake zuwa an tsaga kirjinsa nan kuma ba zuciya aka fito da ita ba an zo da ilimi kyakkyawan hali kyakkyawan ɗabi'a sai aka zuba a cikinta haka wasu malamai suka ce riwaya kuma ta nuna an zo da kyakkyawan hali kyakkyawan ɗabi'a haƙuri juriya jajircewa aka zo da su sai aka zuba a cikin zuciya annabi a lokacin da ya kai shekara ta goma sannan san da ya kai shekara na hamsin nan ma ya maimaitu to wannan hadisa da muka karanta na tsaga kirjin annabi malamai sun fitar da darussa da fa'idoji karkashinta masu tarin yawa wanda in muka ce duka sai mun zubo su lokaci ba zai bamu dama ba amma za mu ɗauki wanda suke mafi muhimmanci daga ciki mu kawo su amma ina ga kamar lokaci ba zai bamu dama ba za mu jinkirta duba hikima ko hikimomi da suka sanya Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan hukunci ya umarci mala'ika Jibrilu ya je ya tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fidda zuciyarsa ya tsaga ya fitar da gudan jini ya wanke ta ya mayar da ita wane hikima ne ya sanya Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan ko waɗanne hikimomi ne suka sanya Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan hukunci sai mu jinkirta sai Allah kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta wanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma cintuɗan harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akan sujjada ne wane yanayi ne ya fi dacewa mai sujjada hannunsa ya kasance a lokacin da yake sujjada wannan ita ce tambaya ta farko shin ya shimfiɗa hannayen nasa a ƙasa shine yanayin da ya fi dacewa da karantarwan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ɗora dantsan hannunsa ya kara shi da jikin cinyarsa shine yafi ko kuma ya wa warwara shi shine yafi wannan ita ce tambaya ta farko to amsar ta na cikin littafin bulughul maram littafi ne sananne wanda da yawa daga cikin mutane sun karkaranta shi ɗaliban ilimi sun san shi idan an duba babu sifati sala hadisin da ibn hajar mawallafin wannan littafi na umdatul ahkam ya kawo hadisin abu humayd as-sa'idi Allah ya dade shi yana bayyana sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo gurbin sujjada yanda ake ajiye hannu a yayin da aka yi sujjada sai ya ce annabi ya kasance idza sajada idan yayi sujjada wada'a yadayhi yana sanya tafukan hannayensa a ƙasa ghaira muftarishin yana sanya tafukan hannayensa ba a warware ba wani zaka ga yayi sujjada hannayensa ya tsinsa haka a warware to annabi baya haka in yayi sujjada yana dora tafukan hannayensa a ƙasa ba a warware ba wala qabid qabidhuma kuma baya damke su haka ya dunkule su kenan ya yake yi yana aje tafukan hannunsa a harhada haka ba wawara ya tsinsa yake ba ba damke hannun yake ba sallallahu alaihi wa sallam a yana aje su wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi alqibla wannan abin da ya shafi ya tsin kafa kenan to su kuma ya tsin hannu yana harhade su hakan baya warwara su baya dunkula hannunsa wani zai yi sujjada zaka ga ko bai kula bane sai kaga yanda ya ga dama yake aje hannun nasa a ƙasa wani ma zai aje yayi haka wani zai ma dunkula ko baya ankara ya kamata in mutun yana sallah ya ji cewa ganawa yake da ubangijinsa sannan akwai hadisi na biyu shi ma yana nan a cikin wannan littafi na bulughul maram na ibn hajar shi ma ya bayyana siffar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sujjada hadisin bara dan azib Allah ya dade shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sajadta in kai sujjada fadha kaffaika ka sanya tafukan hannunka a ƙasa kenan a lokacin da aka yi sujjada abinda ake sa a ƙasa kawai tafukan hannaye ne ba a sa dantsan hannu a ƙasa kuskure ne zai zamanto sujjada bata cika ba kuma galibi ma mutum zai yi sallah ya zama bashi da sallah wanda ya yi sallah sujjadarsa bata cika ba ruku'unsa bai cika ba bashi da sallah ina fata mun fahimci wannan to ana so in mutum ya yi sujjada ya dora tafukan hannunsa a ƙasa annabi ya ce idza sajadta in kai sujjada fadha kaffaika ka sanya tafukan hannunka a ƙasa warfa mirfaqaika dama tsinka kuma ka daga su ma'ana karka dora su a ƙasa karka dora su a ƙasa sannan karka sanya hannayenka karkashin cikinka ana so ka dan bada balance ka daga karka matsa cikinka da cinyoyinka ana so ka dan bada balance ka daga kenan yanzu mutum in yayi sabanin haka bashi da sallah saboda me saboda ya tauye cikin sujjadarsa sujjada kuma mecece rukuni ne cikin rukunan sallah wacce in aka tauye cikinta an rasa sallah haka malamai suka ce in an samu gibi a ruku ko aka samu gibi a sujjada dube da cewa suna daga cikin rukunan sallah mutum zai iya rasa sallarsa gaba daya me suka kafa hujja da shi hadithu musii salati hadisin mai bata sallarsa wanda yazo yayi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune da sahabbansa yana karantar da su yazo yayi sallama annabi annabi ya bayar masa da sallamarsa yace masa irji fasal wa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah kai ba kai sallah ya sake koma karo na biyu yayi sallah yazo yayi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya sake ce masa irji wa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan kai ba kai sallah sai da suka yi haka so uku a na karshe ya ce ya rasulallah yanda ka gana yin nan ban iya wata sallah da take tafi ta ba sallar da na iya kenan ka koyar da ni to shine annabi ya koyar da shi yanda ake sallah yanda ake ruku'u da yanda ake sujjada shine malamai suka ce in mutun yana so sallar sa ta zama tayi ta karbu sai yayi yanda annabi ya karantar da wannan mutumi wanda ake kiran hadisin sa da hadisu musii salatihi tambaya ta biyu yace assalamu alaikum wa alaikumus salam malam ni ne zan sayar da gidana nayi kasuwanci sai aboki na yace min wai ba a sai da gida ai kasuwanci wannan tayi shige da tambayar da aka min yanzu cewar akwai hadisi da ke yawo tsakanin mutane cewar kuskure ne mutum ya sai da gidansa ko kuma ya sai da filinsa ko gonarsa yayi kasuwanci ko kuma ya haɓaka kasuwancinsa idan ya haka zai iya karyewa ko ba albarka Allah zai cira albarkar wannan kasuwancin nasa to wannan hadisi dai ni ban san shi ba gaskiya na farko kenan sannan abu na biyu gida dai mallakinsa fili ma mallakinsa gona ma mallakinsa shari'a bata hana shi ya tasarrufi a ciki wannan ita ce ka'ida ta shari'a shari'a bata hana shi ya tasarrufi yana da dama ya ce gidan nan na baka kyauta shari'a ba za ta ce masa ba to ina ya ga ya ce zai bunƙasa kasuwancinsa ko kuma zai yi kasuwanci muna so mu ga wannan hadisi saboda me yayi karo da manufofi na shari'a kuma hadisi ingantacce baya karo da manufofi na shari'a in dai hadisi ne kuma ingantacce ya tabbata daga annabi baya karo da manufofi na shari'a haka ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ba ma kasuwanci wanda zai bunƙasa dukiyarsa ba ya sadaukar ma da dukiya annabi baya hana su Ka'ab dan Malik lokacin da ayar Qur'ani ta sauka Allah ya karbi tubansa na rashin fitansa yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Rasulullah duk abin da na mallaka na sadaukar da shi fi sabilillah annabi bai ce masa ba a haka ba duk abin da ya mallaka kadarori filaye gona yana da katuwar gona a kai bara yace ya sadaukar fi sabilillah kuma a ce ba a sai da gona a haɓaka kasuwanci ko ai kasuwanci ko a ce ba a sai da gida in aka fito da wannan bayanin ta wata fuska wala Allah a iya karba amma ba ta fuskan addini ba misali a ce kai da kake zaune a gida kana cikin rufin asirinka me zai sa ka siyar ka je ka kama kasuwanci ka kar a fito da shi ta bangaren addini kuma har a ce annabi ai ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan to ya nemi gurin zaman sa a wuta saboda haka yana da hatsari jingina magana zuwa ga annabi sai an samu tabbacin wannan magana wannan hadisi akwai bukatan a samu tabbacinsa gabanin a jingina shi zuwa ga manzon Allah saboda jingina magana zuwa ga manzon Allah yana da hatsari kwarai da gaske zai jefa mutum zuwa ga halaka wallahu ta'ala a'lamu abubuwan da muka faɗi wanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗi bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya karɓi wannan karatu da muka yi ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu ya Allah ka sanya albarka cikin rayuwarmu ya Allah abubuwan da suka fi ƙarfinmu ka iya mana abubuwan da ba za mu iya ba ya Allah ka iya mana marasa lafiya cikinmu Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da buƙatu a cikinmu Allah ka biya musu buƙatunsu na alkhairi daga ciki akwai wanda yake nema a sanya shi cikin addu'a kan scholarship da ya samu an ce je interview a Abuja na ci gaba da karatunsa, yana so ƴan uwa su taya shi da addu'a, Allah ya taimake shi ya sa ya dace kuma ya sanya albarka ciki. To Allah ya taimake ka ya sa ka dace ya albarkaci karatun da zaka je kai, ya taimake dukkan sauran musulmai, duk wani mai bukata ta alkhairi Allah ya biya masa bukatarsa. Ya Allah, waɗanda suka rasu cikin mu, Allah ka gafarta musu. In mun koma inda suka koma, mu ma Allah ka gafarta mana. Allah ka sassauta mana farashi na abubuwan bukata. Allah ka sassauta mana farashi na abubuwan masarufi. Allah ka sa mu yi rayuwa daddada a duniya da lahira gaba ɗaya. Allah ka sanya mafi alkhairin rana gare mu, ranan da zamu koma gare ka. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم آمنا في اوطاننا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته